بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكا يبود قوديا لجندنا لكراري سكارة تبتاك الله تعالى مقاجين هلتر مماما لكم وانت شكي قدالة دلم رم يود كلهم shikala ya cancanta bauta masa. Yau ma Allah madaukaki ya bamu ikon haduwa a wannan masallaci na Umar ibn Abdul Aziz da ke nan tsohuwar jiyarya cikin garin Bauchi, kamar yadda muka saba haduwa a wannan wata mai albarka na Ramadan domin gudanar da tafsirin Alkur'ani mai girma. Yau shine wuni na 12 ga watan Ramadan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama 1440 a daidai, wanda kuma shine yake daidai da 16-17 ga watan 5 shekara ta 2019 a kirgin miladiyya. Muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu faɗan daidai da kuma aiki da daidai. A karatun da ya gabata mun tsaya aya ta 54 a cikin suratul Yunus, da mu tashi aya ta 55. Allah mai madaukake ce, ala ku saurara ku ji, inna lillahi ma fi samawati wal ardi, abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai lalle duka mallakar Allah ne. Ala inna wa'dallahi haqqun, ku saurara, lalle alƙawarin Allah gaskiya ne. Walakinna aktharuhum la ya'lamun, sai ne mafi yawan mutane ba su sani ba, mafi yawan su mutane ba su san haka ba. Huwa yuhyi wa yumiit, shi Allah ta'ala shi ke rayawa kuma shi ke kashewa. Wa ilayhi turja'un, kuma gare shi ake mayar da ku. Bayan Allah subhanahu wa ta'ala a baya ya gaya mana, walau anna likulli nafsin ghalaban ma fil ardi laftadat bih, da a ce dukkan ran da ta zalunci kanta ta hanyar kafirci, da a ce za ta mallaki abin da ke bayan ƙasa gaba ɗaya, a ce nata ne, Allah ta'ala ya ce da ta fanshi kansa da ita, da ta fanshi kanta da wannan dukiyar, da a ce ta tafi. To amma kash, ba za a karɓi wannan abin da za ta yi da'awar ta fanshi kanta ba. To sai Allah maɗaukaki ya ce, ai asali ita rai ɗin ma ba ta mallaki komai ba, duka mallakar Allah subhanahu wa ta'ala ne. Dan haka yake abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai duka mallakarsa ne. Wato ranar tashi alkiyama, mutum zai tashi ba shi da komai, dama ajiya aka ba shi kuma an karɓa, domin duk dukiyar da take hannunka a duniya wata ajiya ce Allah maɗaukaki ya baka. Kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi, ku ciyar daga dukiyar da Allah maɗaukaki ya sanya a hannunku a matsayin ajiya. An ajiye ta ne a wajenku, ku aka ba ku dama ku rinka sarrafa ta, kuma aka ce kada ku yadda ku sarrafa ta sai ta hanyar da Allah maɗaukaki ya yadda. To shi yasa ranar tashi alkiyama kowa zai tashi ba shi da komai na wani dukiya. Don haka Allah maɗaukaki ya ce, ala inna lillahi ma fi samawati wal ardi, abin da ke sama da abin da ke ƙasa duka mallakar Allah ne. Ba wata rai da ta mallaki wani abu ma ballantana ta yi ƙoƙarin fansan kanta da shi. Kuma alƙawarin Allah gaskiya ne zai zo a lokacin da ran za ta yi burin ina ma a ce tana da cikin kasa gaba daya ace dukiyar ta ce ta farishi kanta daga azabar Allah ba za ta samu ba. Allah ta'ala ce wannan alƙawarin na Allah gaskiya ne kuma zai zo sai dai da yawan su mutane ba su sani ba, wanda yake nuna wato sau ko mafi yawan lokuta mutane yan karantu ne akan gaskiya. Mafi yawan mutane kullum jahilcin su baya bari su ba da Allah madaukaki haƙƙinsa da ya kamace shi. Dan haka shi yasa Allah madaukaki ya ce walakinna aktharuhu la ya'lamuna, mafi yawan su ba su sani ba. Kuma Allah ta'ala shi ne yake rayawa kuma shi ke kashewa, kuma shi gare shi duka za a koma. Lokacin da rai zai bar gangar jiki, babu wanda ya isa ya raba wannan ran da gangar jiki sai Allah maɗaukaki, kamar yadda babu wanda ya isa ya busa wa ran a gangar jikin rai sai Allah subhanahu wa ta'ala. To yadda shi kadai Allah maɗaukaki yake da damar ya busa rai, to kuma Allah maɗaukaki shi ke da dama shi kadai ya cire ran mutum. Duk yadda za a yi kokarin a kashe wani, idan Allah maɗaukaki bai nufe shi da mutuwa ba, ba zai mutu ba. To shi yasa Allah maɗaukaki ce shi ke mallakan rayawa kuma shi ke kashewa. Wa yuhyi wa yumitu wa ilayhi turja'una, dukkansa da dukkanku gaba daya ga Allah maɗaukaki za ku koma wato bayan mutuwar taku. Allah ka sa mu ji a dace. Na'am. Na'am. Allah ta'ala ce ya ayyuhan nas, ya ku mutane, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, haqiqa gargadi wa'azi ya zo muku daga ubangijinku, wa shifa'un lima fi sudur, da kuma waraka lima fi suduri ga abin da ke cikin zukata, wa hudan kuma da shari'a, wa rahmatun lil mu'minin, da kuma jin kai ga waɗanda suke masu imani. Kul ka ce da su bi fadlillahi, saboda falalar Allah, wa rahmatihi, saboda rahmar Allah, fa bidhalika falyafrahu, da falalar da Allah madaukaki ya muku, da rahmar da Allah madaukaki ya saukar muku, fa bidhalika, to saboda wannan falala da ni'ima da Allah ya muku, falyafrahu, to ti farin ciki mana, ma'ana ti farin ciki da falalar Allah da ya musu, ti farin ciki da rahmar Allah madaukaki da ya musu mana, huwa khairun, shine yafi alkhairi, wannan falalar da Allah ya musu da rahmat da Allah madaukake saukar ta fi alkhairi gare su, mimma yajma'una, da akan abin da suke tara wannan duniya. Wato falalar Allah da rahmat sa da ya saukar wa bayi ta fi dukkan wani abin duniya da su mutanen suke iya tarawa. Da haka Allah madaukake ce su yi farin ciki, su yi murna mana da falalar Allah madaukake da rahmar Allah madaukake da ya saukar musu. Annan zamu ga Ubangiji ta'ala yana kiran mutane baki daya, waɗanda suka yi imani da waɗanda ba su yi imani ba, yana tunatar da su cewa fa shi wannan saƙo da aka aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi gargadi ne min rabbikum, daga Ubangijinku. Anan za mu ga Allah madaukaki da yace mau'iza, wa'azi, sai yace min rabbikum, daga Ubangijinku. Domin a baya mun karanta cewa suna ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya zo da shi, suna ganin ba daga Allah ya zo da shi ba, suna ganin kirkiraye. Am yaqulu naftara wal fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum kadhibin, suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kirkiran littafin yayi. To tunda suna cewa kirkiraye yayi, suka jingina masa cewa nasa ne ba na Allah bane, sai Allah madaukake ce a'a, wa'azi ne yazo muku kuma min rabbikum, daga Ubangijinku, wannan ba daga manzon Allah bane. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi kirkiri wannan wa'azin ba, wannan gargaden da yazo muku da shi daga wajen Allah madaukaki yake. Kuma wannan gargadi da yazo muku wa shifa'un lima fi suduri, yazo muku da waraka lima fi suduri, ga abin da ke cikin zuciya. Asali as-sudur jam'u sadrin ne, as-sadru kuma a larabci shine kirji, to amma akan faɗi as-sadru ana nufin al-qalbu, wato zikrul hal wa iradatul mahal wani abu ne da larabawa suka saba yin sa sai a fadi wato wurin da abu yake amma shi abun ake nufi dan haka sai Allah madaukake ya ce yau amma zikirji tunda a cikin kirji anan ne zuciya take an gane ko dan haka Allah madaukake ya ce shifa'un lima fi sudur ay wa shifa'un lima fi qulubi da warakar abin da ke cikin zukata wannan Allah madaukake ya saba yin irin sa a cikin alqur'ani ya ambaci wurin da abin ya sauka amma kuma yana nufin shi wannan abin da ya sauka kuma za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi alqur'ani shi kansa Allah madaukaki ya taskance shi a cikin zukatan bayi ne amma sai yace a cikin kirara yace bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm yace alqur'ani wasu ayoyi ne bayyanannu waɗanda suke cikin kirazan waɗanda Allah madaukaki ba sai ne kaga kirazai anan ana nufin zukata ne an gane ko to wannan uslubi ne wanda alqur'ani ya saba yin sa kamar yadda Allah madaukaki yake cewa wa naza'na ma fi sudurihim min ghill muka cire abin da ke cikin wato zukatan su na kyashi wa juna da hasada wa juna kaga naza'na ma fi sudurihim bai ce ina fi qulubihim ba kaga as-sudur ana nufin al-qulub ba sai a cikin zuciya kawai ake wannan ba a'a dukkan abu akan dauke shi idan abu wato yana wuri sai a faɗi wannan wurin amma ana nufin wannan abin da yake wurin kamar yadda Allah yake wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu kaga tilkal qura su waɗannan alƙaryoyin an ce alƙarya su ne garuruwa wuraren amma sai Allah yake ahlaknahum muka halakar da su kaga ba alƙaryar aka halakar ba wa aka halakar mutanen da suke cikin alƙaryar kaga sai aka ambaci alƙaryar amma ana nufin mutanen da suke zaune a cikin alƙaryar wannan usulumin ba sai larabawa ba ko hausawa suna faɗa sai ka ce kai ai na je Gombe misali ko ka ce ai na ga Gombe ta ci gaba garin Gombe ya ci gaba garin Gombe ne ya ci gaba ko mutanen cikin garin da suka ci gaba mutanen cikin garin da suka ci gaba domin shi gari shi kadai yana iya ci gaba ne sai dai a ciyar da shi gaba an gane ko to wannan usulubi ne wanda dukkan yare zaka same shi to shine Allah madaukake ce wasifa'ul lima fi sududi wato wato falalar da wa'azin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga Allah wato littafin Allah tabaraka wa ta'ala kenan shi Allah madaukake ce shifa'ul lima fi sududi waraka ne ga abin da ke cikin zukata duk wanda yake neman waraka daga cikin cututtukan zuciya irin su jahilci domin jahilci babbar cuta ce a cikin zuciya irin shubha babbar cuta ce a cikin zuciya da duk wata dauda da wani datti da wani mugun dabi'a da mugun tunani da dukkan wani kafirci da shirka da ake kullawa a cikin zuciya to alqur'ani yana daga cikin wato falalarsa yakan gusar da wannan abin shi waraka ne ga waɗannan cututtuka dan haka Allah yake wani nuzulu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara Allah ta'ala yake wani nuzulu min alqur'ani ma huwa shifa'un mana saukarwa a cikin alqur'ani abin da yake waraka ne wa rahmatul mu'minin kuma jin kai ga waɗanda suke masu imani haka ma sai qul lil ladina amanu hudan wa shifa wal ladina la yu'minuna fi adhanihim maqrun wa huwa 'alayhim ama ulaika yunaduna min makanin bayyin Allah ta'ala yace qul lil ladina amanu hudan shi alqur'ani shiriya ne ga waɗanda suke masu imani wa shifa da kuma waraka amma waɗanda ba su imani ba su kan akwai wani nauyi a cikin zukatansu قل وللذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر اذكن جنس الله مدوكك يا سن يا ودن نوي دان haka ba sa iya jin alqur'ani su fahimce shi su karbe shi cikin wato sakon da Allah madaukake ya aiko huwa alaihim ama su kan ma marasa imani Allah madaukake ce maraka wato makanta ne akan su masu imani yakan zama waraka a cikin zukatansu amma marasa imani makanta ne gare su to ubangiji ta'ala yace alqur'ani waraka ne ga dukkan cututtukan zuciya ko shakka babu lalle alqur'ani waraka ce ga dukkan wata cuta ta zuciya duk abin da ya dame ka a cikin zuciyarka ka rasa yadda zaka yi dashi to akwai maganin sa cikin alqur'ani duk wata muguwar dabi'a da ta dame ka a cikin zuciya ka rike alqur'ani ka bi karantarwar alqur'ani zaka samu waraka a kanta duk wani ciwo da ya dame ka na jikinka rike karatun alqur'ani rike yin addu'a da alqur'ani zaka samu waraka a kansa damuwa da bakin ciki idan suka kaure maka suka yi maka tarnaki karasa yadda zaka yi dauki karatun alqur'ani kai tai Allah madaukaki zai yi maka wa khairu jalis la yamallu hadithuhu wa tarjaduhu yazadu fihi tajammula alqur'ani littafi ne da Allah madaukaki tsara shi wanda duk lokacin da kake karanta shi baka gajiya duk littafin duniya in aka baka shi ka karanta shi sau daya to sai ka ji ka gaji da shi duk da Allah bada littafi in aka baka shi in ka zo ka karanta in wani zo kawo maka shi wata ran kyauta yace ga wannan littafin na baka in ka duba sai ka ce a wannan littafin labarin kaza din nan ne ba za ka iya karanta shi ba duk dadin sa ba za ka iya karanta shi ba amma alqur'ani shi yasa malam Shafi yake cewa khairu jalisi mafi alherin abokin zama shine alqur'ani la yumallu hadithuhu ba a gajiya da zancan sa wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula shi kullum ma kana ƙara karanta shi yana ƙara ado yana ƙara kawa yana ƙara burge ka ba wanda yake jin dadin alqur'ani kamar wanda ya san alqur'ani gurgurdan yadda ka san alqur'ani ka iya karanta shi gurgurdan yadda kake jin dadin karanta shi amma kaga duk wanda littafi in ka karanta shi ka sauke shi sau ɗaya ka sauke shi sau biyu to zaka ji ka gaji da shi amma alqur'ani kullum mai yawan karanta shi yafi kowa sha'awan ya karanta ko ya ji ana karantawa yanzu wanda bai damu da alqur'ani ba sai ana karatun alqur'ani a samu wani gwani yana karatun alqur'ani sai zai wuce bai damu ba bai kula ba amma wanda ya san alqur'ani ya lazunta alqur'ani yake yawan karantawa idan ya zo ya samu wani makarantun alqur'ani yana karatu to sai ya zauna ba zai iya tafiya ba duk wannan zai nuna maka alqur'ani waraka ne shi yasa al'ummar musulmai ba su da wani magani na cututtukan da suke fama da shi wallahi kamar alqur'ani duk ciwon da ya damu al'ummar musulmai su koma zuwa ga littafin Allah za su samu magani a ciki in ka ga ba a warke ba to ba a koma zuwa ga littafin hakikanin komawa ba ne don haka Allah madaukake ce wa shifa'un lima fi suduri kuma sai ya ce wa hudan alqur'ani kuma shiriya ne daga bata duk wanda ya bata in yana son shiriya ya dawo cikin alqur'ani zai samu hanyar shiriya in ka ga mutum ya bata alqur'ani ya jefar amma matukar ya rike alqur'ani ya yi riko da shi na gaskiya ya yi tarbiyyantu da tarbiyyar alqur'ani to wannan ba zai taba bata ba haka kuma Allah madaukake ce wa rahmatul lil mu'minina shi kuma alqur'ani har yanzu wato rahama ce lil mu'minina ga masu imani waɗanda suke masu imani alqur'ani rahama ce gare su domin Allah madaukaki zai ji tausayin su ya ji kansu sababin riko da suke da alqur'ani din wanda yake nuna wato ita rahmar alqur'ani nan da Allah madaukaki an mata ta keɓanci waɗanda suka yi imani domin waɗanda ba su yi imani ba alqur'ani zai zama su hujja alaihim ne domin alqur'ani dama kawai zama hujja gare ka ne ka samu jin kan Allah ka samu falala daga Allah madaukaki ko kuma ya zama hujja a kanka Allah ya tsare mu mutum ya samu mummunar makoma sai Allah madaukaki ya ce tunda yanzu kun fadi kun fahimci cewa wannan alqur'ani sako ne daga Allah ba manzon Allah ne ya kirkire shi ba kuma akwai waraka a cikin sa kuma shiriya tana nan cikin sa jin kan Allah madaukaki ya keɓance shi ga waɗanda suka yi imani da shi wato jin kan Allah madaukaki da ya shafi lahira amma tausayin Allah madaukaki a duniya ya haɗe da wanda yake da imani da wanda ba shi da imani duka ya samu rahmar Allah madaukaki to sai Allah madaukaki ce ka gaya musu ya kai ma'aikin Allah bi fadlillahi da falalar Allah wa rahmatihi da rahamar Allah madaukaki da ya saukar musu wato Allah ya hada musu abu guda biyu ya ba su falala sannan ya ba su rahma waɗannan abubuwa guda biyu da Allah madaukaki ya ba su ya kamata a ce su yi farin ciki su yi murna da wannan arziki da Allah madaukaki ya yi musu domin wannan arziki da Allah madaukaki ya ba su na falala da rahama da ya yi musu ya fi dukkan abin da suke tarkatawa na duniya don haka yace huwa khairun mimma yajma'una falyafrahu haka mafi yawan makaranta suka karanta amma Ya'qub al-Hadrami ɗaya daga cikin malaman kira'a guda goma ya karanta fa bidhalika faltafrahu sai zama al-mukhatabun kenan fa bidhalika saboda wannan falalar da aka yi muku da rahmat da aka yi muku faltafrahu ku yi farin ciki sai yace kuma huwa khairu mimma yajma'una sai ma sai bi ɗan uwansa sauran makaranta yace faltafrahu huwa khairu mimma yajma'una ku yi farin ciki ku da ake magana da ku ma'ana ku da kuka yi imani kenan
ku yi farin ciki da wannan abin da aka saukar muku na falala da rahmat da aka yi muku huwa khairun mimma yajma'una yafi alheri akan su abin da mushrikai suke tawara wannan abin duniya wanda da shi suke farin ciki wato ku kuna da abin da ya kamata ku yi farin ciki da shi ya fi nasu bai kamata ku rinka tarayya da su wajen farin ciki akan harkar duniya ba ko basu ku yi farin cikin su akan duniya ko kuma ku yi farin cikin ku akan falalar da Allah madaukake muku da rahama na aiko muku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da musulunci da alqur'ani mimma yajma'una makaranta mafi yawa duka haka suka karanta amma ajin Abu Ja'far al-Madani da Ibn Adil al-Nishani su kuma sun karanta fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma tajma'una da ta sai farin ciki huwa khairun mimma tajma'una shi hakan yafi alkhairi mimma tajma'una dangane da abin da kuke tarawa wato kamar ana magana ne da wanda bayyanan sai kuma aka koma ana magana da dalilul mukhatab wato wanda yake nan wato daga mukhataba ne aka koma gaiba ana magana da wanda bayyanan kuma sai aka kawo aka kusanto da kai kusa domin ka fahimci da kai ake magana aka ce huwa khairun mimma tajma'una shi fa alkhairi akan abin da kuke tattarawa a wannan aya قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ديك ايه تي ود اكي كفى حجه ديتا اكن مولد منزل الله صلى الله عليه واله وسلم دولا ما دني بياني اكاي malamai tun daga sun karantar tuntuni shekara da shekaru cewa bikin maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da asali a cikin musulunci shi yasa ma ko lokacin maulidin yayi ba ma magana akan sa saboda duk an karantar da mutane amma nan tunda gaba ta kawo mu ayace ita ce mafi girman ayar da naga suna kafa hujja da ita wajen hujja akan bikin maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda malaman sunna suke ganin sa a matsayin bid'a ce amma sai suka ce ubangiji ta'ala ce kul bi fadlillahi ka gaya musu da falalar Allah وبرحمته درهمر الله فبذلك فليفرحوا في فرحين تشكي منا ده فلدر الله درهمر الله مي زي هنا في فرحين تشكي فليفرحوا في فرحين تشكي في مرنا sai suka ce to wannan yana nuna ayi bikin maulidi saboda Allah madaukake ya ce ayi farin ciki ayi murna da zuwan rahmar Allah suka ce domin rahmar Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin Allah madaukake ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bama aiko ka ba sai nan ka zama jin kai ga talibai wannan ita ce hujja to idan muka koma abu na farko wato an yi wani tajlisi ne guda biyu a cikin wannan aya tajlisi na farko an san tajlisi ko wato coje an yi wani coje ne da kafa hujja da wannan ayar akan bikin maulidi coje na farko shine shin fadlullahi da rahmatuhu me ma'anarsu me ake nufi da falalar Allah a cikin wannan aya me ake nufi da rahmar Allah a cikin wannan aya da haka za mu gane hanyar da suka bi suka kafa hujja da ita menene falalar Allah menene rahmar Allah Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah cikin littafin sa shahararren littafin na tafsiri Imam al-Mufassirin shugaban malaman tafsirin duniya baki daya Abu Ja'far At-Tabari da yazo fassara wannan ayar yace yaqulu ta'ala dhikruhu li nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam Allah madaukake yana ga yawo manzon Allah قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بك يا كاي النبي صلى الله عليه وسلم كغيا وودنن متانن ودنن سكي قريتاكا وبما انزل اليك ده ابن ده aka saukar maka min inda rabbika daga wajen ubangijinka kagaya muku bi fadlillahi da falalan Allah ayyuha an-nas ya ku wadannan mutane الذي تفضل به عليكم فللد الله مدوكي يزغو مكو أكمكو وهو الإسلام يتشين مسلنشي فضل الله بكنا شين يتشين الإسلام شين مسلنشي فبينه لكم الله مدوكي يبين مكو أدين مسلنشي ودعاكم إليه يكلاكو ذو أغريشي wa bi rahmatihi da kuma rahamar Allah allati rahimakum biha wanda Allah ya ji kanku da ita fa anzalaha ilaykum ya saukar muku ita fa allamakum ya sanar da ku ma lam takunu ta'lamuna abinda da ba ku sani ba min kitabihi na littafin sa wa basarakum biha ubangiji ta'ala ya sanar da ku ya ganar da ku da wannan rahamar ma'alim dinakum ya sanar da ku al'amuran addinin ku yace wa zalikal qur'an wannan ku shine alqur'ani wato rahamar Allah anan mai ake nufi da ita alqur'ani haka al-imam ibnu jarir tabari fassara yace fa bidalika falyafrahu saboda wannan falalar ta Allah madaukaki da ya kawo muku na musulunci da wannan rahamar da Allah madaukake saukar muku alqur'ani to ku yi farin ciki mana huwa khairu mimma yajma'una shi yafa alheri akan duk abin da za ku tara a duniya kenan al-imam ibnu jarir tabari a fahimtarsa fadlullahi shine ne musulunci rahmatuhu shine ne alqur'ani shi bai fassara cewa rahmatullahi anan tana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yace a kabizalika fa huwa khairu majma'una yace fa innal islam ya fa innal islam alladhi da'ahum ilayhi yace domin addinin musuluncin da ya kira su zuwa gare shi wal qur'anu alladhi anzalahu alayhim da alqur'anin da ya saukar musu khairu mimma yajma'una yafa alheri akan abin da suke tattarawa min hudamin duniya na tarkasan duniya wa amwalihim da dudu wa amwaliha da dukiyoyin da suke cikin duniya wa kunuziha da dukkan taskocin da suke cikin duniya kamar yadda al-imam Ibn Jarir Tabari ya saba idan ya fassara aya yakan je ya nemo maganganun magabata waɗanda suka fassara wannan kalmar da yadda ya fassara ta in kaga ya fassara kalma shi kadai ya wuce to bai samu wasu fassarorin magabata akan wannan kalmar ba amma in ya fassara sai ya kawo sai ce ga maganganun magabata waɗanda suka fassara wannan ayar da yadda na fassara ta dan haka sai kawo cikin malaman da suka fassara cewa fadlullahi shine musulunci rahmatullahi rahmar Allah shine alqur'ani a cikin wannan ayar sai yace Abu ya kawo riwayan Abu Sa'id al-Khudri yakan yana kawo da isnadin sa ne shi amma da yake in muka sai zamu sakaranto isnadi lokaci zai kare mana ba mu komai ba dan haka sai nai kawo kawai wato sahabbai da tabi'an da ya nakalto daga wajen su ba tare da isnadin ba ya kawo riwayan Abu Sa'id al-Khudri sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fadlullah yace al-islam falar Allah yake musulunci rahmatuhu yace alqur'ani haka yake kawo daga Hilal ibn Yasar haka yake kawo daga Qatada ibn Da'ama as-Sadusi haka yake kawo daga Al-Hasan al-Basri daga Mujahid daga Ibn Abbas yace duka waɗannan magabata cikin su akwai sahabbai cikin su akwai tabi'ai yadda ya kawo su haka na kawo su ban magabatar da sahabbai akan tabi'an ba a'a yadda ya jero su ya kawo ruwayan Abu Sa'id al-Khudri sannan ya kawo ruwayan tabi'ai sannan ya kawo ta Abdullahi dan Abbas a karshe yadda ya kawo su haka na dauko su yace duk waɗannan magabata sun fassara al-afdullahi falalar Allah musulunci rahmatullahi kuma ya sun fassara da cewa alqur'ani ne sai kuma ya koma bangare na biyu cikin magabata waɗanda suka fassara ba haka ba yace wa qala akharuna yace amma wasu daga cikin magabata kuma suka ce al-fadlu al-qur'an suka ce falalar Allah shine al-qur'ani ar-rahma al-islam rahmar Allah kuma ita ce musulunci wato sai suka juya abin su waɗannan sai suka juya yadda waɗanda suka fada ya ruwaito wannan daga Abdullahi dan Abbas Zaid dan Aslam daga Zahhab ibn Buzayr duka haka suka fassara su suka juya abinda waɗannan suka faɗa rahamar Allah a wajen su shine musulunci falalar Allah kuma shi take alqur'ani kenan kaga waɗannan ruwayoyin da al-imamu Ibn Jarir Tabari ya kawo duka a cikin su dukkan magabatan da shi ya sani kenan babu wani wanda ya fassara bi rahmatihi da rahamar Allah anan manufarsa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk lokacin da aka yi rikici akan wata ma'anar aya in ana so a raba rigimar a koma a ga magabata na ƙwarya suka fassara ta to kaga su magabata ba a samu wani daga cikin su wanda ma yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake nufi da rahmatuhu anan ba Abu Ja'far al-Tabari lokacin da yazo maganan kira'a guda biyu da suka tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama fa tafrahu khairun mimma tajma'una sai yace
واختلفت القراء في قراءة قوله فبذلك فليفرحوا
yace makaranta sun yi sabani wajen karanta fadin Allah madaukaki fa bidhalika falyafrahu
fa qara ammatu qurra'il amsar yace mafi yawan makaranta makaranta abinda suka karanta falyafrahu bil ya sun karanta su yi farin ciki ne da ya ku huwa khairu mimma yajma'una bil ya shi ma da ya ku ala ta'wil alladhi ta'awwalnahu yace kamar da yadda muka fassara min annahu khabarun an ahli ash-shirk billahi yace wannan labari ne ake bayarwa akan waɗanda suke wa Allah abokin tarayya yaqulu ka Allah madaukaki yana cewa ta bil islami wal qur'an alladhi da'ahum Allah wato da musulunci da alqur'anin da Allah madaukaki kira su zuwa gare shi falyafrahil mushrikuna maimakon su je suna farin ciki akan wani abun duniya si farin ciki man da wannan rahmat ta Allah madaukaki da ya aika musu si farin ciki man da wannan falal ta Allah madaukaki alqur'ani da musuluncin da Allah madaukaki ya aika musu maimakon su je suna alfahari suna farin ciki suna damuwa da tarkatan da suka tara a duniya bil mal alladhi yajma'una yace maimakon su je suna yi da dukiyar da suka tara fa innal islam wal qur'an yace domin alqur'ani da musulunci khairun min al mali alladhi yajma'unahu alladhi yajma'unahu yace domin alqur'ani da musulunci yafi wannan dukiyar da suke tarawa wannan shine ma'anan da al-imam ibn jarir al-tabari rahimahullah ya bada wannan ba'adar wannan ayar qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'una al-imam al-baghawi cikin littafinsa ma'alib at-tanzil da yazo wannan ayar qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi yace qala mujahid wa qatada مجاهد ابن جبر ده قتادة ابن دعامة السدوسي سكت فضل الله الإيمان سكت فضل الله أنا لكم إيمان ورحمته القرآن رحمة الله كما أنا لكم القرآن يتي أبو سعيد الخدري يتي فضل الله القرآن فضل الله القرآن ورحمته أن جعلنا من أهله يتي رحمة الله كما da Allah madaukaki ya sanya mu daga cikin mabiya musulunci shi mabiya alqur'ani shine ita ce rahmar Allah yace Abdullahi dan Umar kuma yace fadlullahi alislam fadlar Allah musulunci wa rahmatuhu tazyiluhu fil qalbi yace rahmar Allah kuma shine Allah madaukaki ya kawata maka alqur'anin a cikin zuciyarka yace Khalid ibn Ma'adan yace fadlullahi alislam fadlar Allah shine ita ce musulunci wa rahmatuhu as-sunan yace rahmar Allah kuma shine sunnonin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo su yace wasu kuma daga cikin malamai bai kawo suna ba yace waqila wasu kuma sun ce fadlullahi al-iman fadlar Allah shine imani wa rahmatuhu al-janna rahmar Allah kuma ita ce al-janna kaga duk waɗannan maganganu idan ka tattara su babu cikin magabatan nan wanda ya fassara rahmatuhu da annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan baya kore cewa ai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahane rahma ne ga talikai kamar yadda Allah madaukaki ya ambata kuma Allah ya ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai ka zamo jin kai ga talikai amma kuma wannan baya nuna kuma duk inda rahma ta zo a cikin alqur'ani ma'anar ta annabi an gane ko ba ta nuna cewa duk inda ar-rahmatu ta zo a cikin alqur'ani tana dafin annabi sallallahu alaihi wasallam ne dan haka magabata dai ba su fassara ar-rahmatu anan da nufin fassara ma'anar sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rage kenan waye suka fassara رحمته da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne galibi zaka samu malamai ne na baya wadanda suke intisabi zuwa ga sufiyya su ne masu irin wannan tafsirin su ce rahmatullahi ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan ayar amma duk tafsirin magabata da zaka duba daga Abu Ja'far al-Tabari da wadanda suka biyo bayan sa kamar al-Baghawi da na faɗa yanzu kamar su al-Imam Ibn Kathir rahimahullah da yawa daga cikin malaman da suka rayu a wannan karni na biyar abinda ya sama har karni na shida ba su yi wannan fassarar ba sai a baya za ka samu wasu 'yan baya-baya za ka ga suna fassarawa da irin wannan abu to abu na biyu kaddara cewa wa rahmatuhu a nan tana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah madaukaki yake qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu da fadlan da Allah madaukaki yayi muku da rahaman da Allah madaukaki ya saukar muku to ku yi farin ciki da wannan rahaman da jin ka ba na ku yi farin ciki da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu farin cike da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine kan kirkiro wani abu a cikin addinin wanda manzon Allah bai zo da shi ba shine zai zama farin ciki bayan yana daga cikin abin da manzon Allah ya ta tsamatarwa akan cewa kada ku kuskura ku kirkiro wani abu kusan ya cikin addini yana cewa man ahdafa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd ku yi farin ciki kenan kaga idan muka dauki fasarar magabata na kwarai ko ne ma'ana ta farko cewa rahmar Allah tana nufin alqur'ani ne sai ya zama in har biki zaka yi kaddara kaddara cewa ku yi farin cikin nan ana nufin biki ne sai a ce to za ku yi biki ne saboda zuwan alqur'ani zuwan alqur'ani kuma da sai a je a duba a ga yaushe ne jibril ya fara zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kawo masa wa'ayi sai ya zama wannan ranar ita ce ranar maulidi in har mun dauki fasarar magabata kuma muka dauka wai ai farin cikin da ana nufin ai taron maulidi ne in kuma mun juya dai dai sauran magabatan waɗanda suka ce a'a rahmar Allah ita ce ake nufi da musulunci shi ma dai wannan zai koma zuwa ga wancan domin yaushe ne musulunci ya zo ranar da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ma sai a koma a ce ranar da aka fara wahayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam aka aiko shi to ranar ita ce ranar da za a yi wannan saboda abinda zai nuna maka muhimmancin ranar da aka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama ta fi muhimmanci akan ranar da aka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama za ka ga cewa magabata ba sa ambaton ranar ba kwata-kwata a matsayin wata rana ce da take ta musamman a wajensu domin za ka ga lokacin da aka zo za a yi maganar hijira lokacin da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suka zauna a fadar sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an samu rudani ana rubuta takarda ana aikawa garuruwa amma babu kwanan wata ba dai mutum sai takardar ta je masa bai san lokacin da aka rubuto ta ba saboda ba shekara lokacin ba a cewa hijira ta kaza shekara ta kaza babu to sai aka shiga cikin rudani saboda addinin musulunci ya yi faɗi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nan garuruwan da suka shiga addinin musulunci ba nesa suke ba amma bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki ya fadada garuruwa an ci garuruwa nesa kafin wasika ta isa za a yi dogon lokaci sai ana samun rudani kuma mu'amalan al'ummar musulmai ta yi wa mu'amalarsa suna samun rudani su ma sai a zo gana ana bin ka bashi sun san watanni sai a ce to wannan bashin da na baka a watan ramadana yanzu za ka biya ni a watan shawwal shikenan sai a rubuta watan shawwal sai watan shawwal ya zo sai ya ce to watan shawwal ya yi biya ni sai ya ce a ai ba wannan shawwal ɗin zan biya ka ba tunda ba shekara ba sai shekara ta kaza ba akwai rikici ko ba rikici akwai rikici wannan yasa suka ce to fa dole a sa tarihi to sai aka zauna ana tattauna a majalisi wata rana ce za a sa ranar da za ta zama ita ce wato ranar shekarar da zai zama ita ce shekarar farko wasu suka ce a sa shekarar da aka yi yakin Badar saboda yakin Badar shine yawmul furqan ranar rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ta zama ita ce shekara ta farko da sun dauki wannan da yanzu ba hijira za a ce ba sai a ce shekara ta 1100 kaza bayan yakin Badar da haka za a rika fada wasu suka ce a'a a ɗauki ranar da aka yi fatahu Makka wasu suka ce a ɗauki ranar da aka yi sulhun Hudaybiya wasu su ce kaza wasu su ce kaza wasu ce a ɗauki ranar da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabban ba wanda ya ce a ɗauki ranar da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ranar da aka aiko manzon Allah ta fi muhimmanci a wajensu akan ranar da aka aike shi to amma kaga duk da haka ba su riki ɗaya daga cikin waɗannan ranakun ko ranar da aka yi yakin Badar ko ranar da aka yi fatahu Makka ko ranar da aka yi sulhun Hudaybiya ko ranar da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk ba su rike su a matsayin ranar da za a dauke ta ranar biki ba na addini balle ta ranar da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda zama wasu ambace ta ba to kaga in mun kaddara fa kenan rahmatuhu ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne to yanzu muna buƙatan ka gaya mana cikin magabata wanda yake ku yi farin cikin nan da ake nufi ana nufin ku taru ku yi bikin maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ku kace haka take aya take nufi
to sai a ce kenan wannan ayar da aka saukar annabi sallallahu alaihi wasallam bai aiki da ita ba kuma an saukar da ita waye kuma manzon Allah bai aiki da ita ba kenan sahabbai ba su aiki da ita ba har sai na Abu Bakari ga makalifancin sai da bai aiki da ayar ba har sai na Umar ya ga makalifancin sai da bai aiki da ayar ba har sai na Uthman ya ga makalifancin sai da bai yi ba har sai na Ali ya ga makalifancin sai da bai yi ba sai kace al-khulafa ar-rasuluna gaba daya sun ki aiki da wannan ayar in ku kace sun yi to me suka yi abinda suka yi nan shi ayar take karantarwa fa bizalika falyafrahu su yi farin ciki da sakon da Allah madaukaki ya aiko musu da annabi sallallahu alaihi wasallam da shi shine su dauki wannan musuluncin su aiki da shi su yi abin da Allah ya ce su yi abin da manzon Allah ya ce su bar abin da Allah ya ce su bari sannan su bar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su bari daga cikin abin da Allah madaukaki ya ce su bari da abin da manzon Allah ya ce su bari akwai bid'a Allah ya hana bid'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana bid'a a cikin addini Allah madaukaki yana cewa am lahum shuraka'u shara'u lakum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah shin suna da wasu alloli ne iyayen gidi abin bauta waɗanda suke musu shar'anta musu addini wanda Allah bai izini ba wato kenan babu wanda yake izini ayi addini sai wa sai Allah subhanahu wataala shi yasa in suka kirkiro wani abu na addini sai Allah madaukaki yake ko suna da wasu iyayen gidin su ne da suke musu izini su yi addini da wannan abu wanda Allah bai izini da shi ba to kaga wannan yana nuna wato wannan aya ba za ta zama hujja ga mutumin da ya riki maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin ibada da ma tsayawa kai akan cewa kawai wata bid'a ce kai kana ganin cewa bid'a ce mustahabbiya kamar yanda farkon malaman da suka fara kirkiro maulidi akan abin da suka tafi kenan suka ce sun yadda bid'a ce amma bid'a ce mai kyau su a ganin su babu laifi a yi ta amma kar ka riƙa tafiya kana ɗauko ayoyin Allah kana bankara su kana fassara su ba daidai ba dan ka kare hujja ciki akwai ma wanda yake cewa shi wanda yafi kowa ba shi mamaki shi ne wanda zai ce masa wai maulidi mustahabbi ne yace wannan yafi kowa ba shi mamaki gara ma wanda yace ba kyau shi a wajensa yace a maulidi wajibi ne yafi komai ma wajibci yace yafi sallah yafi azumi yafi zakka yafi aikin haji haka suka ce taron maulidi yafi taron da ake a masallaci ana sallah yafi daukan azumi da mutane suke yi kaga matsalar bid'a kenan kaga waɗanda suka girgiro Allah ya yafe musu su kyakkyawan niyya suka yi sun ga cewa abu ne mai kyau ya kamata a dan tara mutane a dan ba su abinci su ci murna kaga abin suka ganshi ai ba wani abu ne mai abin nan ba wani abin daga hankali ba ne amma matsalar da yake babu shi a musulunci aka kawo shi dan da kaga kullun sabon samfuri ake fitowa da shi dai inda kai maganar sallar azhar za a ga maka yadda take ga yadda sallar azhar take ga yadda al'asar take amma duk wanda yake kage maka yaya bikin maulidi yake ga nafi da aiki domin na bauchi daban na Kano daban na Zaria daban na Adamawa na ko ina daban kai na kowace unguwa ma daban ne kai ba ma a gari ɗaya ma kullun shekara daban sabon sallah ake zuwa da shi abin da fi komai takaici da bakin ciki shine kai da kace bid'a ne baka yadda a yi ba sai a ce kai makiyin annabi ne to mu wanda yake maulidi ba za mu ce makiyin annabi ba ne wanda yake maulidi muna kyautata batun cewa son sa da annabi ne yasa shi yake yi to muna fata Allah madaukake sai ya gane annabin baya so a yi dan ya bari dan ya samu kusaci zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ya sa mu dace na'am
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على القول تفترون
نعم
وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة
Allah madaukake ce kul ka ce da su ara'aytum shin ba ku gani bane ko ku bani labari ma anzalallahu lakum min rizqin abinda Allah madaukake saukar muku na arziki faja'altum minhu haraman wa halala a cikin wannan arzikin da Allah madaukake saukar muku sai kuka sanya cikin sa halal da haram kuka ce wannan halal ne kuka ce haram ba tare da hujja ba kul kace da su Allahu azina lakum shin Allah ne ya muku izini
ku halatta wannan ku haramta wannan am ala allahi taftarun ko ku dai wa allah kuke kirkiran ƙarya kuke dingina masa wa ma dhannu alladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba yawm alqiyama wai menene waɗanda suke kirkiran ƙarya wa allah suke dingina masa suke zato ranar alqiyama zai same su inna allaha la zu fadlin ala an-nas allah madaukaki ma abucin falala ne ga mutane walakin asarahum la yashkurun sai dai muke yawa mutanen ba ka godiya wa allah allah ka sanya mu cikin bayi ku godiya ubangiji ta'ala anan yana ga yawa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ga yawa waɗannan mutane waɗanda suka mai da halatta abu da haramta shi su suke da damar yin sa su haramta abin da yayi musu ba su halatta abin da yayi musu Allah madaukaki ce ka ga yawa musu shin su suke da ikon haramta wani abu su halatta cikin abin da Allah madaukaki ya saukar arzikin da Allah madaukaki ba Allah madaukaki da ya raba arziki a duniya shi ne yake bada arzikin shi ke da damar yace wannan haramun ne yace kuma wannan halal ne Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda da Mujahid da Abdullah da Qatada da Abdurrahman da Zaid ibn Aslam suka ce nazalat inkaran alal mushrikina wannan aya ta sauka ne domin wato ƙaryata mushrikai fi ma kanu yuhalliluna cikin abin da suke halaltawa wa yuharrimuna suke haramtawa min albahairi wassawa'ibi walwasa'i wato akwai wasu nau'in dabbobi da suke haramtawa kan kamar yadda Allah ya ba da labari ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin alladhina kafaru yaftaruna ala allahi alkadhiba wa aktharuhum la yaqiluna suna keɓance wasu dabbobi su ta kirkire ta ce dabba mai kaza haramun ce dabbar da kaza ya same ta haramun ce dabbar da ta haifi ƴaƴa mata kaza a jere haramun ne dabbar da ta yi kaza haramun ne haka suke yi to shi ne sai Abdullahi ibn Abbas da waɗannan magabata suka ce wannan ayar ta sauka ne a kansu su ba su da ikon su ce kaza dabba kaza haramun ne su ce dabba kaza halal ce wace da ikon haramtawa da halaltawa Allah ne shi yasa Allah madaukake ce Allahu azina lakum shin Allah ne muku izini am ala allahi taftaruna ko ku kuna kirkiran ƙarya ne ku jingina wa Allah madaukake wato wannan yake nuna maka asalin haramta halal ko halatta haramun wannan yana daga cikin aikin da kafirai ne suke yi shi yasa hadari ne ga mutumin da yake cikin al'ummar musulmai ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rinka garaje cikin cewa kaza haramun ne ko kaza halal ba tare da cikakken ilimi ba domin duk wanda ya haka fa ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah mun fada ba sau ɗaya ba a wannan majalisin cewa kirkiran ƙarya a jingina wa Allah madaukaki yana daga cikin mafi girman zunubi wasu malamai suka ce shirka ce da ƙani wato mutumin da yake kirkiran ƙarya yake jingina wa Allah har ya fi mushriki mulki saboda shi ya yi shirka sannan kuma ya ƙara da shirka domin kirkiran abin da ya yi ya ce kaza halal ne alhali ba halal ɗin ba ne wannan abin da ya mai da kansa Allah ne mai halaltawa shi mushriki wani ya sa Allah shi kuma shi ya sa Allah da kansa sannan kuma ya ɗauki abin ya jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala da haka Allah ta'ala ya ce waɗannan mutane da suke kirkiran ƙarya suke jingina wa Allah mai suke zato ranar alƙiyama wato wata jumla ce wanda ake kaddara mata za ka fahimci sakon da take idarwa ko da ba a faɗa ba wa ma dhannu alladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba yawm alqiyama menene abinda waɗanda suka kirkiri ƙarya suka jingina wa Allah suke zato ma'ana me suke zaton Allah madaukaki ne musu sakamako da shari'ar alkiyama amma kasancewar jumlar da an dauko ta kasan inda ta sa gaba garanti ne a ce dole sai an gaya maka har ƙarshe an gane ko in ka ce wa mutum me kake zaton zan yi musu hukunci in suka yi wannan abin kuma ka hana wannan abin laifi ne baka bukatar shiga karasa kowa ya fahimci abin da kake nufi dan haka Allah ya ce ma dhannu alladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba yawm alqiyama menene abin da waɗanda suka kirkiri ƙarya suke jingina wa Allah madaukaki suke zato to kaga ma suke kiran wani abu na addini su jingina wa Allah madaukaki sun fi shiga cikin wannan aya da wanda ya haramta halal da wanda ya halalta haram da wanda ya kirkiri wata ibada yasa a cikin addinin Allah madaukaki duk sun shiga cikin wannan aya wa ma dhannu alladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba yawm alqiyama Allah ka tare mu ubangiji ta'ala yana da falala akan mutane shi yasa ma yake musu jinkiri in ba dan haka ba a ce Allah madaukaki yana jin kai yana ganin kai yana da iko akan ka amma ka dauki ƙarya ka jingina masa
irgira abu kasa a cikin addinin sai kyale ka ba dan sallar Allah madaukaki ba da yake da ita wa mutane da Allah madaukaki bai dinkirta musu har zuwa tashin kiyama ba sai dai da yawa daga cikin mutane ba sa gode wa Allah madaukaki a cikin wannan falalar da yayi musu hadisi ya tabbata a cikin sunan Abi Dawud da al-Imam da sunan na al-Imam an-Nasa'i haka ma Imam Ahmad ya fitar da shi Malik ibn Nabla yace naje wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace a lokacin da naje ina cikin wata sifa wata mummunar sifa sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace kana da dukiya qultu na yace ina da dukiya sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace min ayyil mal wani irin nau'in dukiya kake da ita qala sai yace qultu min kullil mali min al-ibli war-raqiqi wal-khayl wal-ghanam yace ni kowane irin nau'in dukiya da larabawa suke da ita ina da ita ina da raƙuma ina da bayi ina da dawakai ina da tumaki da awaki sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace idan ataka Allahu malan falyura alayka yace to in har Allah madaukaki ya baka dukiya to a ga alamar dukiyar a wajenka a ga alamar a jikinka ma'ana Allah madaukaki baya so ya maka wadata amma da an danka sai a ga cikin wahala kasa akwai wanda za ka ga wata jarraba da suke ciki ya fi kowa kudi a unguwar amma ka mai shi wallahi sai ka dauka shi ne dallakon unguwar saboda yanda yake ba yanda shi bai ci abinci ba yanda zaka ga dan jikinsa ya dan yi cirinya shi bai sa iri ga mai kyau ba da zaka ga ya dan yi haske ba bu yanda yake kullun a gaba bai ci wani ya dauko ya goye rago har ya fi karfinsa yana jan sai da ke shi kasuwa shi ne wani babba guje ya ganshe shi kai yannan fa me ya same shi aka ce ah me yayi yace ba ku gani bane duk abincin da ya kamata ya ci ya dauka ya ba rago har ya fi karfin sa shi ya kamata ya rinka ci amma bai ci ba amma ragon jigjige ya koyi zai kai shi kasuwa galibi kuma irin wannan in ya kai kasuwan kudin ba zai iya ci ba har yanzu zai je sake sayan wasu ragunan ne la Allah ya ci gaba ko ya ce wani abu kadara to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukaki yana so in yayi maka wadata a ga alama haka wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi Abu Dawud yace inna Allah ta'ala idza an'ama ala 'abdihi ni'matan yuhibbu an yara ithra ni'matihi alayhi Allah madaukaki yana so in yayi bawa ni'ima to ya ga gurbin ni'imar a jikinsa musulunci baya so kana cikin wadata amma ka zauna a wulakance a rika ganin cewa kai baka da komai kana cikin wahala ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to waɗannan dabbobin naka raƙuman nan naka a cikin aifi dabbobi waɗanda suke lafiyayyu sai ka je ka samu ka rinka yanke kunnan su ko ba ka yi ka sai wannan bahira ce wannan sa'iba ce wannan wasila ce ka tsaga kunnan wannan ka yanke kunnan wannan ka yanka ta wannan ka haramta wannan ka halatta wannan sai ce eh ina yi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa inna ma ataka Allahu laka illun yace dukkan dukiyar da Allah madaukake baka halal ne kada ka kuskura ka zaki wata dabba ka ware wata dabba ka sai dabbar da kaza ya same ta ita wannan haramu wannan yana daga cikin abin da ba larabawa ne kawai suke ba hatta iyayen mu Fulani a ƙauyuka za ka ga suna da irin wannan abu za ka ga wata akuya ce saboda ta aidi ayya kaza sai a ce to wannan akuya an haramta ta ba za a ci ba zai taba yadda yake wannan akuyar ba ba zai sai da ita ba kuma ba zai ci ba haka har za ta kare rayuwarta ta mutu to kaga wannan wata guba sai irin wanda larabawa suka yi amfani da ita wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya same su wanda Allah madaukake hana to Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukake baka dukiya dukkan dukiyar da baka halal ne dan haka kai amfani da ita kada ka rika yin irin abin da larabawa suke yi wannan shine karshen hadisin kuma ana nuna mana cewa lokaci yayi dole zamu dakata anan sai Allah madaukake ya kai mu karatu na gaba abin da muka fada daidai Allah ya ba mu ladan sa abin da muka kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh